Yau da gobe.
Daga muryar Amurka a Washington DC.
Assalamu alaikum, shirin yau da gobe ne shirin matasa yake zuwa muku daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a Washington DC akan mitoci 2531 da kuma mita 41. Ana kuma iya kama mu a birnin Yamai na Jamhuriyar Niger ta VOA Africa kan mita 102.5 zangon FM. Sai kuma wasu tashoshin su ma na FM da suka hada da radio amfani sarauniya da kuma niya duka a Niger din. Haka kuma a can kuma su ta kasar Ghana ana iya jin mu ta Alpha Radio ko kuma a fada ka cokan cikin yanar gizon mu ta VOA Hausa.com. Masu gabatarwa
Daula Salim
sai kuma ni Usman Ahmad.
A yau Litinin 25 ga watan Yuni shekara ta 2018 zamu yi magana ne akan dangantaka da zamantakewa kamar yadda muka saba, inda yau zamu yi magana ne akan fadan kananan yara da wasu manyan maza ke yi musu.
Shin me ke faruwa ne ga al'ummar mu da kuma bangaren hukumomin da ke da alhakin hukunta masu irin wannan aikar safiade ga yan kanana ko mitsumitsin yara?
Wato abin da ke sa abin nan ke ƙara yaduwa a tunanina sakaci da hukumomi suke ba hukunci, ba yadda za a kama mutum gashi an kama shi an tabbatar da yayi, sannan likita ya tabbatar da cewa wannan yaron yayi, an zo an samu duk wasu shaidun da ake bukata an samu, sannan gobe ka ga mutumin yana yau.
Kai ka san cewa wani fyaɗan an ka gashi, kai ka san ba an yi shi bane da wata manufa ta jin daɗi, sai dai mun shigo wani zamani wanda mutane suna da hanyoyi da dama wanda suke haɗa ubangiji da wani saboda su sami wasu biyan bukata. Gaskiya mafi akasari wallahi wajen neman duniya ke jefa su dai.
Muna nan tafe da amsar tambayar da muka baku a shafin mu na abota da kuma wayar mu da za mu bude muku domin ku bayyana mana ra'ayoyinku.
To yanzu bari mu fara da jin amsoshin tambayar da muka muku a shafukan mu na abota, cewa shin me kuke tunani game da yadda wasu manyan maza ko kuma tsofaffi suke wa yara ƴan ƙanana mutsumutsu fyaɗe? Sakon farko ya fito ne daga Alkasim Bala, yace da ana yanke musu hukuncin kisa da matsalar takau a Najeriya.
Sako na gaba ya fito daga Muhammad Malami, inda yace a yi musu daurin rai da rai kuma su biya hidimar asibiti.
Sai Alhaji Mele Yusufari daga jihar Yobe yace ni zan dauki wannan a matsayin rashin imani da rashin tausayi da kuma cin mutuncin iyaye da suka yi na daukar nauyin tarbiyyantar da ƴaƴansu, dan haka duk wanda aka samu da wannan laifi na fyaɗe hukuncin kisa ya kamace shi.
Sai sako na gaba inda ya fito daga Yahaya Daniel Azari da Fintasi Ibn Abdullah Azari, inda suka ce wannan tamkar lalata rayuwar yara ce baki daya. Muna fatan kungiyoyin kare haƙin yara da gwamnatocinmu na duniya gaba daya za su miƙe tsaye don yaƙi da wannan bakar aƙida.
Sai kuma Musa Hadarin Asuba da Magaran yace salam yau da gobe, gaskiya ni a gani na rashin tausayi da tsoron Allah ne yake kawo haka. Hakan domin kuwa idan akwai imani da tsoron Allah, mutum ba zai yi wa ƴar shekara 10 kare ba.
Sai sakon Shehu Adamu Rijau, inda ya ce yi wa ƙananan yara faɗi da manyan mutane ke rashin imani ne zalla. Ya kamata duk wanda aka kama yana wannan bahagon aikin a yi mashi hukunci mai tsanani ba tare da sauƙaƙa mashi ba.
Sai Alhaji Kabiru Highlanders yace yau da gobe, gaskiyar magana fyaɗe ta yi yawa a wannan zamani, amma ni a ganina akwai mafita. Mafitar kuwa ita ce a sami ko tunanin musamman domin irin waɗannan ayyukan na fyaɗe. In aka yi haka, da yardar Allah yi wa ƙananan yara fyaɗe zai yi sauƙi.
Sai sakon Zainab Musa mai Adua, inda ta ce assalamu alaikum yau da gobe, haƙiƙa kun taɓo min inda yake min ƙaiƙayi. Tabbas wannan al'amarin ya zama ruwan dare, ba birni ba ƙauye, sai ka ga mutum ɗan shekara 60 ya haike wa yarinya ƴar shekara 5 yayi mata fyaɗe tur da wannan ɗabi'a. Ina kira ga masu irin wannan ɗabi'ar da su ji tsoron Allah, su tuna cewa duk abin da ka yi ma ƴar wani to za a yi wa ƴarka. Komin daɗewa ya kamata a ji tsoron Allah a daina.
Mustafa Abdullahi Aliyu yace assalamu alaikum yau da gobe, muna fatan hukuma za ta hukunta duk wani babban mutum da yayi wa karamar yaya mace fyaɗe da hukunci mai tsanani, domin waɗansu ana zargin asiri suke yi da ƙananan ƴan matan ta hanyar yi musu fyaɗe. Da fatan za mu gyara zukatanmu.
Sai Ismail Kunu Guru Biriji, inda yace hukuncin kisa ne shine ya dace da su.
Sadi Saidu Daura yace yau da gobe fatan kuna lafiya. Yin hukunci mai tsanani ga masu yi wa kananan yara fyaɗe shine yafi dacewa. Don hakan zai zama darasi ga masu hali irin nasu. Da fatan iyayen da aka yi wa ƴaƴansu fyaɗe za su riƙa kai koken ga hukuma don hukunta masu aikatawa amma ba a ce a rufe maganar ba.
Sai Naziru Abubakar Sabu Gusau inda yace yau da gobe hakika wannan matsalar ta zama gama gari amma ina ganin da mahukunta za su dauki matakin ba sani ba sabu ga duk wanda aka kama da wannan laifin yayi ma yara fadi kuma a tsaurara hukunci insha Allah za a samu saukin wannan bakar dabi'a a kasashen mu da fatan za ku tashi lafiya
to Allah sa sai kuma Adamu M Ala Dambam yace salamu yau da gobe Babu abin da yake cikin wannan banda musifa sai dai mu roki Allah ya kawo mana ƙarshen wannan musifar.
To sai Zara Ibrahim inda tace inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allah ka saka wa duk kiyamace karama ko babba da aka yi wa fadi a cikin duniya. Masu yi kuma Allah ya shirye su in suna da shirin shiryuwa. Ubangiji ya kare mana zuri'an mu gaba daya amin.
Sai mai turare gwadabawa yace gaskiya yau da gobe rashin tausayi ne kawai da kuma tsananin jahilci ka tuna fa kana da yaya kuma baka da yaya zaka haihu kaso haka ta faru akan iyalanka ai wannan rashin imani ne kuma ya kamata mu kira wannan da danyen aiki
to sai sakon karshe a yau inda ya fito daga Yusuf M Ramadan mai gombawa inda yace duniya ina zaki da muni wannan matsala tayi yawa ɗan kananan yara fadi ta zama ruwan dare a cikin al'umma akwai rashin imani ga manyan maza dake aikata haka muna fatan za su ji tsoron Allah su daina
to Allah ya sa mun gode kuma a ci gaba da aiko mana da sakonni
To game da batun fadin kananan yara da wasu matasa ko tsofaffi ke yi musu zamu ba ku damar ku kira mu a lambar wayar mu kamar haka domin ku bayyana mana ra'ayoyinku lambar waya ita ce haka alamar tarawa 1 202 205 655
haka yake daula ga kuma wani ma daga Bauchi ya shigo assalamu alaikum
assalamu alaikum wa rahmatullah
wa alaikum assalam barka da warhaka
yawa Haji Ahmad Kabara kuna tare da Kadore Digaga
Kadore Digaga to mun gode
Kadore shi jahar Bauchi
to Kadore muna jin ka
to Kadore sannu
yawa to da fatan kun yi zalla lafiya
lafiya lau
to gaskiya yi wa kananan yara fa gaskiya ya zama ruwan dare ya kamata a dauki mataki akan wannan lamari saboda ya zama ruwan dare duk inda zaka je zaka samu dotijo da girmansa yayi wa kananan yarinya fade wannan da Allah ya daide ya kamata a dauki mataki akan wannan lamari
haka to mun gode
tashi lafiya Haji Usman Kabara daga Kadora Digaga da kula no jinika nai nan na bar kula lafiya
to madalla
madalla
shi kan midilla sai
midilla sai yayi gida
assalamu alaikum wane ne daga Katsina
assalamu alaikum Malam Usman Kabara kana lafiya da kai da
daula
daula barka da wannan lokaci
barkan ku da yamma za mu ce
to wake layi
lafiya
lafiya
ina tare da shugaba Iliya ne kanti da shayi da kin daura
to sannan mallan Iliya mallan shugaba
eh hakika yawan fade kan ya zama rawan dare amma mun kira ga muke ga hukuma kamata ta dauki matakin kwakwara wanda yake kasance idan mutum aka same da wannan laifi to hukunci mai tsanani ne sakamakon shi
to mun gode kwarai
barbarin yara suna galalan ba kan titi ba makaranta ba a rubu ba
haka ne kan kai magana ba muhimmiya kuwa sosai
to mun gode
mun gode
yawa to ga wani kuma daga Neja assalamu alaikum wani ne a Neja
dan lami Joja Kagara jihar Neja Nigeria
to dan lami muna jin ka barka da warhaka ga maganar fadi muna yi ta kanana
gaskiya dattawan da suke yi ma yara kanana fadi gaskiya ya kamata gwamnati ya dauki mataki akan su to da me a rika ba su shekaru ko 20 ko 15 shine zai yi daidai da su amma bai dace a ce kullun ana yi abu guda-guda a ce gwamnati tana ci tana gani kullun za ta yi kuma ba ta dauki mataki a kai ba gaskiya shi ne ke kawo matsala ya kamata gwamnati tarayya da majihohi da kananan hukumomi ta sa ido a kan wannan irin wannan mutane
haka
tunda ke ku yan jaridu kuna bada gudunmawa akan abubuwan da yake faruwa akan wannan hanya abin da gaskiya suke fa yake aikatawa
gode haka yake
ya kamata kuma gwamnati ta dauki mataki akai ba kullun za a
ba kawai mu fada sai su saurara shikenan ba to mun gode dan lami
ni ne dan lami Jojo kagara jihar Niger
to mun gode sosai ga wani nan assalamu alaikum
assalamu alaikum
eh
wa alaikum salam
wa ke kan layi
Musa Shehu Nusari ne daga jihar Yobe a tarayyar Najeriya
barka da rana malam Musa
barkan ki da rage da daya aiki
to mun gode Allah
yawa muna jin ka malam Musa
a gaskiya al'amari wannan abu yana faruwa ne a ko ina bayan da haka ma akwai lokacin da ya faru a garin mu ne Nusari garin ya karama mai shekara 7 an yi fyaɗe da ita kwarai haka ne wannan al'amari zai ci ubangiji Allah ya kawo mana ƙarin al'amarin nan
amin malam Musa
wanda ba za ka taɓa tsananin neman abin ba sai ka ji a ce wannan shi ne sana'ansa sam wannan al'amari bai dace ba
yi ba ƙwarai kuwa to mun gode Musa Yunusari
Allah ya kawo mana ƙarshen wannan al'amari
amin amin to haka yake to
madalla
to a huta gajiya Musa Yunusari kin daga jihar Yobe sai mu ce kuma shine wayar karshe da zamu dauka yanzu bari mu dan lallaba mu samu mu dan shakata inda baka son a ci mutuncin ka da naka to kaka ci na wani to yanzu bari mu lallaba zuwa ga Binta Ibrahim da ta tattauna da mutane a zauren muhawarar yau da gobe
malamai shin barkanku da wannan lokaci
barka dai
yawa to ga mu dai a zauren mu na tattaunawa na yau da gobe inda muke tattauna al'amuran da suka shafi al'amarin yau da kullun da zamantakewa yau dai zamu yi magana ne akan wani al'amari wanda shi ma ya zama mana annoba tun abin yana zama wani garin kake ji ko kuma daya da daya yanzu ya zama kusan kullun mai yara zama a dardar ake musamman mai yaya mata wannan magana kuma ba komai bane illa maganar fyaɗe fyaɗen da ya zama ba wai na matashi da ƴan yara ba ko matashi da matashiya ba a'a ya zama yanzu na dattijai dattawa tsofaffi da ƴan kananan yara ko injikokin su ko ta taba kunni da suke batawa ta hanyar yi musu dabara ko kuma yaudaran su da kuma zare musu ido don su faɗa har sai abin ya baci ba zan fara da maza ba duk da yake mazan su ne suka fi illata ƴaƴa mata bari mu fara da mata waɗanda suke da ƴaƴaye a gida siyaya suke jin wannan al'amari da fargaban da muke fama da shi kuma ta yaya kuke ganin za a iya bullo mu al'amarin ganin cewa an rage yawan faruwan wannan al'amari da kuma tsare yaran mu daga afkawa cikin wannan hatsarin
assalamu alaikum jama'a a rayuwa zan ce duk yamace babu abin da yafi takaici irin kaga kana da iyamace duk san da aka ce kamar da Hausawa kan ce duk in kana da iyamace kafi kowa tashin hankali musamman a ce ka tara daya ya kai biyu uku zaki ga wasu ma yafi haka to a bar shi guda ɗayan nan ne a gaban ka daya zaki kina nan kina iyakacin kokarin ki ganin ke kin yi kap 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 da ita kila kin shekara aru aru me bi yanzu da annoban fadan ya kai ga yara ba sa balaga to kila yawa yarinya ta kai shekara 5 kina nan nan da ita cikin rana daya second daya yayi yawa wani makocinki yazo ya lalata miki ita baki da labari
to wannan salamatin sakaci ne na iyayen mata da suke barin yaran har su tafi su kiwo nisan kiwo wato su dade ba a gansu ba ba ta da iyayen sun kula ba ko kuma a yunwa ce yake sawa yaran su je wani wuri kadai har a yi musu wannan aikin.
To Binta, ta wani bangaren zan ce miki akwai wasu matan suna da sakaci amma wallahi wata tana tsaye kan kafafuwanta kan ƴaƴanta. Kawai idan abu ne gifto baki da yanda zaki yi, Allah ya kaddara. Idan ba haka baya za a yi kuna gida ɗaya tunda abin ya fi faruwa ma zaki ga makwabta da makwabta. Wanda kika yadda da shi 200%, wanda zaki iya tunanin in zaki tafiya ma zaki iya bari mishi ƴaƴanki. To ashe ba haka bane. Akwai wanda na sanin cewa ya ɓata ƴaƴa uku, uwansu ɗaya, ubansu ɗaya.
ƴan
ɗaki ɗaya. Ɗaya shekaranta 12, ɗaya 9, ɗaya 6. Kuma duka mutum ɗaya da wani ido zaki bude ido ki kalle shi. Kai ko me ya jawo maka haka? A bar shi ya shekara 12 ta fara balaga. Yanzu a tsakani da Allah wani sha'awa ne zaka kalla a jikin ya shekara 6.
To kuma idan har Allah ya sa da tsatsari ya zo ya turka mata ciki kuma
an wuce wurin
wannan jaririya da jariri kenan.
An wuce wurin ai. Wai ina miki misalin a ce na san dai sha'awa ne yakan kai ga haka.
Anya sha'awa ko dai shedan.
To ai shine yanzu abin yake ban mamaki ina sha'awa ga ya shekara 6. Ba maganar sha'awa. Sai bala'i da ka dora maka da masifa. To za ki kira shi bala'i mana. Ka sa ma kanka wannan abu a cikin zuciyanka da sai kayi kuma sai ka aiwatar.
Sassan mata da kakuwa
da sunan a titi wanda zaki ga komai nasu ma sun saka kaya kina ganin komai na jikin su. Ni kuma ko a ganina a matsayina na mace kuma ina tunanin irin waɗannan abubuwan da ke faruwa kamar yana da dangantaka da sakaci da wasu iyaye mata suke yi da ƴaƴayensu mata. Menene sakacin da iyaye suke da ƴaƴayensu mata? Zaki ga wata uwar fa tana da ƴaƴa matan nan fa a da ya dame ta da wani harkar su duk na wani wai ya ta yi wani abu ko ta yi wanka ko ta sa kaya ko kuma ta shiga ko ta fita ko ta je wani shige da fitanta duk wani abu dai da ya kamata a ce uwa ta yi ma ƴata bata san wannan bane kawai ita dai tsakanin ta da wayannan ƴaƴan ma aiki ne za su yi mata na cikin gida su yi mata aiki amma ba ta da wani dangantaka da ko alaka da za ta jawo ƴaƴanta a jiki ta ce a'a wance ita tana da buƙatar a yi mata kaza a matsayin ta na mace ko tana da buƙatar ta yi kaza a matsayin ta na mace. Wata uwar ba ruwanta da wannan to mafi yawanci irin waɗannan ƴaƴan da zaki ga ane mafi haɗe su ne waɗanda iyayensu ba sa kula da lamuransu ba sa shiga harkansu ba sa tantubansu ya aka yi yaya ake shirin yi da sauransu. Akwai misali ma da zan kawo miki nan. Akwai wata yarinya ta ce ita irin haka wai kaman yawon sallah haka ta je yawon sallah ko in ce saurayinta ya gayyace ta zuwa yawon sallah da sauransu suka tafi gidan abokin shi da sauransu aka sa mata magani a cikin lemu na bacci ta shaye mata fyaɗe da ta dawo gida tana ta bacci tun a lokacin ta dawo gida har yanzu baccin take. Yarinyar ta bude baki ta ce ma mamanta ni fa na sha tunda naje guri kaza na sha kaza naji ni ina jin kaza a jikina me ya kamata matan nan tayi? Sai bace ta ce dalla can ke saboda tsabon kudi kaza 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 ni wuce ki je ki min aiki na da sauransu. Ashe wannan yarinyar tun daga wannan lokacin ta samu ciki. Uwar bata tashi sani ba har sai da ciki ya girma har ya kai wata 5 kin ga dai ciki an fara samu shi ya kwarai kuwa ya ma an mai halitta da sauransu. Sai a lokacin uwar ta fahimta ta san kuma ga abin da ke ciki da sauransu a lokacin ta fara kuka tana waye da sauransu. To kin ga rashin kula din nan rashin kula da iyaye ba sa yi mata ba a kula da ƴaƴa mata musamman ki jawo su a jiki ki ce musu kaza din nan yana ɗaya daga cikin abubuwan da yake jawo fyaɗe din nan.
To amma wani lokaci Malam Sani sai kaga dan uwa ne na cikin gida kanin uba wan uba kai har uban ma da kansa wannan masifa ya sai kaga ya hau kansa ya taba wani ya je ya samu irsa ko ɗaya dan uwansa ya yi mata fyaɗe. Shin wai wannan abin neman wani asiri ne ko kuwa menene dai sirrin?
Wato a takaice kawai wannan abu da muke kallo kawai wani bala'i da wani annoba da ta shigo. Saboda idan an ce asiri ne to asirin yin ne yin kuɗi to kuma za ki gaba su da kuɗin ai in asiri yin kuɗi ne to ai za su yin kuɗi. Kuma duk abin da mutum zai yi irin na rashin gaskiya aka kama ka ɗaya aka kama ka biyu kai ma ya kamata ka gane cewa babu sa'a ba shi. Kamar maganar da kika yi akwai irin kanin uba wannan abin ya faru a Zaria
da yawa ma yake faruwa.
Saboda in ba yanzu ma an gama ma maganan ba wato da yarinyar abin ya faru da ita ƴar karamar yarinya ne yarinyar nan na gaba ta wuce shekara 4-5 abin ya faru da ita tazo take faɗa ma mamanta maman da taje aka ce kanin baban dan yayan babanta yayan mahaifinta ba wanda suke uwa ɗaya uba ɗaya aka zo ake magana sai ita da jeje ta gaya ma kakan sai kakan take cewa ta rufa musu asiri dai ƙarshe kawai da maganan ta zo ta fito kawai ya je saki maman yarinyar
shi
miji uban yarinyar saboda wanshi yayi abin nan aka zo aka dinga ya madi aka dinga
tona masa asiri
to eh haka abun yazo ya faru da sauran su to kinga irin wannan ya fa faru da yawa sannan akwai wanda tijo ko mu ce tsoho dan irin wannan ai da tijo mutumin kirki ne yayi ya kai shekara wajen 70 da wani abu haka yaje samu wata yarinya yaje wannan aika aika da ita yarinyan ba ta wuce shekara eh yaje abu ne da ta a ƙarshe dai aka dinga rufa-rufa aka ji aka kai mu hukuma daga baya dai mutumin ne ya fito to wato abin da ke sa abin nan ke ƙara yaduwa a tunanina sakaci da hukumomi suke yi
ko
ba hukunci ba hukunci ba za a kama mutum gashi an kama shi an tabbatar da yayi sannan likita ya tabbatar da cewa eh wannan yayi an zo an samu duk wasu shedin da ake bukata an samu sannan gobe ka ga mutumin ne yana yawo sanna ko wani kwana-kwanan da wuce ne abin ya faru yanzu haka suna magana suna kotu dai ƙarshe ajabinta akwai wani abin da ya faru ya hede ci mun ya ci mun rai ne zai ce ya bata mu rai da aka je kotu aka kai sai daga ƙarshe su mahukunta da suke kotun suke ce ma iyayen yarinyar da al'amarin ya faru wai su kawo wani abu a kashe magana su ne ma za su kawo wani abu a kashe magana
to
saboda ba ki ga mun tayin da za ki wannan abun ya tsagaita
to wai ka ce da kai magana akan hukuma sai ne sai na ƙara tuna da wani abu har yanzu babu wani doka da kake ganin an kaddamar da shi akan masu aiwatar da irin wannan harkan kamar yadda aka aiwatar a kasashen waje ka kamar India har hukuncin kisa yana iya kamawa ga wanda ya fiade musamman
mu a nan Najeriya an ga cewa za a yi doka shekara 25 a gidan yari to ni
har
yanzu ban san irin ta kwana ba to kin ga wannan ya nuna cewa wato mahukunta suna da sakaci amma inda wani abu ne wanda ya shafi nasu na rayuwarsu yanzu nan za ki ga an gabatar da kuduri a yi mata karatu na daya karatu na biyu a cikin sati daya ko a cikin zama uku a ce an gama ba zan manta ba akwai senate inda suka gabata ɗan majalisar dattijo inda suka gabata dab da za su sauka a zamanin Jonathan ina ga a rana ɗaya suka yi zartar da ƙudurorin doka wajen guda 100 da wani abu abinda ba taɓa yi ba tarihin Najeriya
kuma amma ba sa doka
babu babu wannan ciki kuma duka abin ba za ki ga wanda ya shafe nasu ne na su kansu
Malam Gora a cikin wannan zaure kowa ya faɗi albarkacin bakinsa musamman dangane da maganan fiyaɗe me yana kamar hangan kuma menene mafita
to mafita a koma ga Allah domin kamar yadda shi Muhammad Sani ya fara da farko inda yake cewa a doki abin a matsayin wani iftila'i wani bala'i ne domin a da ko lokacin da mata suke karanci wanda zaka zo ka tarar da mace saboda karancin mata tana da manema san kai 20 wata 15 wata 20 ai ta ma fada ka gani saboda baba tan a wancan lokacin ai kin ga a wancan lokacin ba a samu irin wannan matsalolin ba cewa wai namiji yawa kin ga lokacin dai ba ma ai yanzu misali shi fadan ai fadan misali ya kamata mu sa abun a gaban mu mata da maza babu wanda bai fada mata na maza fadi maza na mata
fadi kana nan yaran da
muke saurara ki ji kana nan yaran da kike magana a kananan yaran bari ki ji shi abin da ke faruwa shi ne fadi fadi ne kuma kowa ya san abin da ake nufi da fadi kuma baya da kyau kuma fi yawanci an fi cin zarafin mata kin gane
domin
kamar yadda kika ce
wasu masu
magana bari ki ji masu kananan shekaru masu kananan shekaru da zaka zo kinga kamar yadda shi Muhammad Sani ya faɗa gaskiya ko kana so ko baka so kai ka san cewa wani fiyaɗen an ka ganshi kai ka san ba an yi shi bane da wata manufa ta jin daɗi kai ka sani sai dai mun shigo wani zamani wanda mutane suna da hanyoyi da dama wanda suke hada ubangiji da wani saboda su sami wasu biyan bukatu gaskiya mafi akasari wallahi wajen neman duniya ke jefa su kai domin ai kwana-kwanan nan ba a daɗe ba yanzu wani sabon yayi ma tsofaffi mata yan shekara 60-65 waɗanda ko tafiya ba su iya ba za ki ga ana samun matasa yan shekara 25-30 suna yi musu fyaɗe to shi kuma a nan ƙasa to nan kuma a ƙasa sai kuma ki zo ki tarar da cewa kuma yarinya yan shekara 9 sai ki zo ki tarar dan shekara 35-40 ya mata fyaɗe wannan wani irin bala'i
kin 70
kin ga da aure kin to ki gaya mani duk in kika lura kika hada biyun da wancan da wannan ta ina ce za a cewa an yi ne da wata manufa ta jin daɗi babu kawai masifa ce amma kamar yadda Nafisa ita kuma ta fara ta ce gaskiyar magana akwai sakaci ya kamata yanayin yadda muke rikon yaya tsakani da Allah wani lokaci ma idan ka fitire ma a hukuncin Ubangiji ko kuma umarnin ubangiji yana iya jarabta kai sai a jarabce ka da irin wannan musika amma inda zaki zo ki je ki tarar da wasu ƴaƴan ba a damu da dawa suke hudda ba dawa suke mu'amala irka tana shigowa da gida da kyaututtuka babu abin da ya dame ka da waye baki
me
yasa ya baki ki mamci wannan eh waye baki
akwai wata nan
me yasa ya baki
a makwatan mu inda
mutanen mu duk ba su damu da wannan ba
kullun za su je Islamiya da ita dan wanda sai ya dauki rake kamar naira 10 ya datsa mika musu ka san yaro da me bani bani to kullun za a wuce ta ce me rake sannan me rake sai ya ce to zo sai a karba wani kuma sai ya ce mawa yayan to in gwana ka yi sauri sauri ka san zuwa ashe sai ki janyo yarinyar sai je a fita akwai ran da take zuwa saboda ta fara jin wuya saboda abu ne ba wanda karamin yaro zai saba da shi da sauransu ba kuma har jikinta ma ya fara lalacewa ba ta faɗa ba saboda yana ta tsoratar ita a gida sai ya sa yara suka kamo mata shi yanda ka san a ce matarka ka ce dole ta tso to dole ya sa yara ce ku kamo min ita ta za ta gudu ta gudu fa yara suka kamo ta suka kai mishi daki ya gama abin da yake da ita kuma ya gama dama sai hada ta da rake da naira 20 ita raka da kai extra naira 20 kuma a ranar yace to sura inji wato hakina guduna
to shi abin bayar ga dabo jikin
shi ba shi ya mai ita mata shi to sai daki mu yaso shi sadaka yake cewa ko ya mai da ita sadaka shi azaba shi kullun ne sai dai masu ji islamiya
to
kin ga wannan cewa islamiya na kwana biyu na farko cewa mun jama'a kan lafiya sai mamma ta wannan ita kar kwashe gari ai ta tabbata bata wata
ta ta ga
sai ta cika mata wasan da bayan da aka hana ta
haka
sai ba za ta lafiya ba so mama ya kawo shi gari tana ta wasan ta kafin in lokacin islamiya dan lokacin islamiya ita motsi ta ce ita
ba za ta ji ba
mama ta ce akwai magana me yake faruwa ni ba za da bai ta nuna mata cewa tsoro nake saboda wani mutum yana takura mata yana takura miki kaman yaya saboda ba ta abin da yake mata sai ta ce wai kullun sai ya kai ta daki yanzu ma ya fara mata dole idan mata zo ba sai sa yara sai su dauko ta sannan ne maman ta ankara da cewa ga abin da yake faruwa to zai yi wa a ce sakaci ne irin iyayen cewa ba su ta ido akan yaya yaran suke tafiya da kuma yanayin canjin ko tafiyar su ko kuma amalar su
kin ga inda wannan labari da kika bada idan da uwar a ce tana jin yarinyar nan a jikinta rana na farko daga ya fara ba su raken nan tun daga kan ba su raken za ce ba
mai
da maka guri kaza ne rake ya ba mu kaza yayin kaza ya duk abin da ya kullun ya tana ya ba su duk abin da ya fita zo ta ga ya mama kullun duk abin da aka
fita ko yana
sa
mata ta wuya ko ta abin ya yawa dole za ka fara tunani
to shi daga da haka da haka uwar din sai ta yi tunani kuma ta san me take yi to daga nan gurin za ta fara gane cewa an ya babu wani alamar tambaya a tare da wani da yake ba wani kaza kin ga ran da yazo na karshen nan yace mai ya raba raken nan ya ba mu wannan ta ne ko kan yace yayi gaba ita za ta biyo shi
daga baya
kware kuwa za ta ga ya mama mata ce ai da ya raba rake yau ma yace mana wane ya tafi ni kuma ya banda
sanin
ba
da
ya banda ya mun kaza
kin ga kin ga inda ake samun matsala kenan sakacin namiji yafi illa akan sakacin mace
to Allah shi ke to daula da masu sauraro wannan darasi ko kuma wannan tattaunawa muhawara ta zauren muhawara yau da gobe mako mai zuwa zamu dasa daga inda suka tsaya domin me Aliyu Gora yana cewa a daina lafta mata kawai laifi mazan su aiki ne muke yi matsayin mu na iyaye maza ba daga mun fita tun safe sai dare ba to abin da yake magana kenan to zamu ƙara samu ji sannan kuma zamu kame fashin baki da za su fasa mana ko mace ko namiji wanda ya samu a hannu zamu fasa bakin menene yake faruwa kuma me ya kamata a yi dole mu tattara ina muna amma kafin sannan daula yawancin wannan fiyadan kin ji wata magana da yake cikin wannan da zamu ji a mako mai zuwa tsaffi tsaffi ma wai yanzu ba su sha ba tsaffi mata yana ɗaya daga cikin abin da
suke magana abin da haka
to
Allah ya kyauta ya ƙara tsarewa
amin to yanzu kan dole mu tattara ina mu ina mu dan lokaci ba zai bar mu ba a madadin ita
ni Daula Salim
da ta ni gabatarwa sai kuma injiniyan mu ne wato Daniel Brand shi kanshi wanda ya bada umarnin shirin sai ni Usman Ahmad Kabara a Washington DC ke cewa Allah ya tabbatar mana da alkhairin sa a musamman lafiya
Amurka yau ta cancance ta yi bincike ta tsaro zance ba ruwansa a yau da malalace.